Alors maintenant,
on propose Dieu dispose.
Exactement. Ouais, ouais. Maintenant,
this is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake shigowa domin gabatar da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2025. Masu kula da lamura suna fashin baki kan shirin da gwamnatin Najeriya ke yi na sake tsarin ba da izinin shiga kasar ga baki bayan sun isa kasar. Za ku ji abin da suke cewa. Muna kuma da rahoto kan kama waɗansu mutane da hukumomin tsaro suka yi a yankin Niger Delta bisa zargin mallakar matatun mai na bayan fage. Kamar kowace ranar Litinin Mahmud Ibrahim Kuri zai shigo da shirin 'yan ƙasa da hukuma Murtala Faruk Sanyi da kuma ya biyo da labarin wasanni amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata babbar tawaga ta shugabannin kasashen Turai ta je birnin Kyiv a yau Litinin domin nuna goyen bayan ta ga Ukraine a ranar da aka cika shekaru uku da Russia ta fara mamayar kasar. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban majalisar zartarwar kungiyar Antonio Costa ne suka jagoranci tawagar. Tawagar dai ta hada da shugabannin kasashen Finland, Denmark, Norway, da Sweden da kuma Prime Minister Canada Justin Trudeau. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira da a samar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine cikin wannan shekarar.
Дорогі друзі, цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру.
Yace ya ku abokan hulɗa. Wannan ce shekarar da ya kamata ta zama ta samar da zaman lafiya mai dorewa a zahiri. Putin ba zai ba mu wannan zaman lafiyar ba kyauta kuma ba zai ba mu ita ba maimakon wani abu. Dole ne mu samar da zaman lafiyar ta hanyar karfin gwiwa, hikima da hadin kai da kuma hadin gwiwar mu da ku. Ziyarar shugabannin kungiyar ta EU dai na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke shirin kada kura'a a yau Litinin akan wasu kudurorin neman kawo karshen yakin na Ukraine. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce Israila ba za ta bar sabbin sojojin Syria ko kuma kungiyar 'yan tawayen da ta jagoranci hanbarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad su shiga yankin kudancin Damascus ba, yayin da gwamnatinsa ta bayyana cewa sojojin Israila za su ci gaba da kasancewa a wasu sassan kudancin Syria har sai abinda hali yayi. Kalaman da Netanyahu yayi a jiya Lahadi a wajen wani bikin yaye sojojin Israila sun janyo damuwa game da tasiri da kasancewar Isra'ila a wasu sassan kudancin Syria, yayin da sabbin shugabannin Damascus ke kokarin karfafa iko a kasar bayan shafa shekaru ana yakin basasa. Nan take dai hukumomin Syria basu ce open ba akan batun. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya faɗi cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da kasancewa a yankin tsaunin Mount Hermon a kudancin Syria da kuma yankin da ba a ayyukan soja har zuwa lokaci mai tsawo don kare al'ummominmu da kuma dakile duk wata barazana a cewar sa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Congo ya ce zai kaddamar da gwamnatin haɗin gwiwa yayin da rikici ke ƙara zuwa a gabashin kasar kuma ana ƙara yi masa matsin lamba akan matakan da yake ɗauka game da rikicin. A ranar Asabar ɗin da ta gabata, a bayanan da yayi a karan farko tun bayan da 'yan tawayen M23 suka kwace manyan biranen gabashin Congo, shugaba Felix Tshisekedi ya faɗawa haɗakar jam'iyyun da ke mulkin kasar cewa kada rikicin da ke faruwa a kasar ya dauki hankalinsu amma su hada kai wajen magance matsalolin kasar. Dole ne in yi magana da kowa da kowa ciki har da 'yan adawa. Za a kafa gwamnatin haɗin kan kasa a cewar Tshisekedi. Sai dai bai yi ƙarin bayani akan abin da hakan ke nufi ba ko kuma lokacin da hakan zai faru. 'Yan tawayen M23 waɗanda suka fi suna a cikin ƙungiyoyin mayaƙa sama da 100 da ke fafutukar neman iko da yin tasiri a gabashin Congo sun baza a faɗin yankin inda suka kwace muhimman barane suka kuma kashe mutane kusan 3,000 a tashin hankalin da aka kwashe makonni uku ana yi. 'Yan tawayen M23 sun kama 10 birni mafi girma a gabashin Congo sannan sun kwace birni na 2 mafi girma wato Bukavu. Karin bukatar abinci a China na bukatar kasar ta kara himma wajen bunkasa noman hatsi duk da cewa an sami yalwar amfanin gona sosai a shekarun baya-bayan nan a cewar hukumar kula da manufofi a yankunan karkara ta China a yau Litinin. Daraktan babbar hukumar kula da manufofin yankunan karkara Han Wenjiu ya faɗa a wani taron manema labarai cewa mutane fiye da biliyan 1.4 na son su samu abinci kuma muna so mu samu abinci mai inganci. Yayin da mutane da yawa ke cin nama da kwai suna kuma shan madara a adadi mai yawa, akwai bukatar haɓaka noman hatsi don samar da abincin dabbobi a cewar Han. China ce dai kasar da aka fi shiga da amfanin gona a faɗin duniya, inda aka shigar da fiye da 10,157,000 na hatsi da waken soya a shekarar da ta wuce. Yayin da kasar ta ba da rahoton noman hatsi da yawansa ya kai 10,706,500.
A gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomatin labarin ku da taskar hotannin namu a Najeriya, inda masu kula da lamura ke fashin baki kan shirin da gwamnatin tarayya ke yi na sake tsarin ba da takardun shiga kasar da kuma waɗansu tsare-tsare da suka jibinci harkokin shige da fice, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Umma Faruk Musa ya aiko mana.
Na farko dai mun ka duba a bada visa akwai tantancewa da ka'idodi bisa ga bayanan da ina ganin yana da gaskiyansa, saboda wasu lokuta visan shigowan da ake bayarwa iyakan shigowa yakan hana jami'an tsaro sanin ko wanda ke shigowan mai laifi ne ko kuma yana da wata manufa. To don hakan sun bambanta ire-iren wa'anda za a iya baiwa, musamman ma 'yan Afirka ta yamma wanda suke da fasfo na ECOWAS, sannan na biyu wanda ya saba shigowa akai-akai kaman yana zuwa sana'arsa an riga an san shi an taba tantance shi da sauransu da kuma irin kadai da sauran mutanen. Amma dalilin da suka bada shi ne tsaro, saboda mai a bada wannan visa na iyakar shigowa yakan hana ma'aikatan shige da fice tantance su san wannan wane ne, yana da hali na kwarai ko kuma mai laifi ne a inda ya zo da sauran dalilan zuwa da komai. To mun an duba bisa ga bayanan da shi minista Olubunmi Ojo ya yi, to yana da gaskiya.
To amma in kai da aka yi da kasuwancin fa, akwai masu saka jari kuɗi ne masu yawan gaske, in aka tsaurara irin wannan matakan watakila su ba za su mai sha'awar zuwa Najeriya ba ko?
To misali masu zuwa saka jari mai yawa akwai matakai da sukan dauka kafin zuwa. Kada mu manta muna da Nigerian Export Promotion Council kuma muna da Nigerian Investment Promotion Council da suka kanta ma'aikatan kasuwanci da cinikayya na Najeriya, Ministry of Trade and Investment. To ire-iren wa'anda ke da kudaden da suke son su saka an bangaren mai ne din zinari ne, to akwai ma'aikatun da kadancinmu da ke kasashen can sukan je tantance sannan su shigo.
Comrade Mahmud Salihu ɗan taji kenan, tsohon jami'in ma'aikatar ayyukan cikin gida ta Najeriya, tattaunawa da ne da shi a Abuja. To ganin cewa ministan kula da ayyukan cikin gida ta Najeriya ɗin wato Olubunmi Tunji Ojo ya bayyana cewa irin wannan visa ko izinin shigowa Najeriya da za a riƙa nema sai an danganta da jami'an tsaro, musamman jami'an 'yan sandan ƙasa da ƙasa. Na tuntuɓi barista Nasiru Sa'id mai sharhi kan al'amuran yau da kullum domin in ji ko bisa ga dokar Najeriya akwai hujja, akwai wani amfani da za a samu idan aka ce irin wannan takardar izinin shiga wato visa sai an danganta ta da jami'an tsaro na Najeriya.
Wato idan muka kalli dokokin Najeriya, musamman sashi ɗaya na dokokin da ya kafa ita hukumar shige da fice na 'yan ƙasa, muna iya cewa ya baiwa ita wannan hukuma dama ta yi tsare-tsaren da zai tabbatar da tsaro a cikin ƙasa. kasa kuma ya kawo sauki ga waɗanda suke shigowa cikin Najeriya domin gudanar da mu'amala na kasuwanci. Amma abin lura da shi wannan mataki da shi minista yake kokarin ya dauka shine duk lokacin da aka saka hukumar ƴan sanda musamman Interpol, idan muka kalla ta fuskan tabbatar da tsaro a kasa, muna iya cewa idan za su yi aiki domin a kubutar da kasa daga shigowan gurbatattu da ƴan ta'adda ko shigowan makamai, akwai bukatar a kamfafa musu gwiwa. Amma abun tsoron shine hukumomin ƴan sanda a Najeriya sun yi fice a wajen zargi na karɓancin hanci da rashawa. To idan ya zamana an ce dole sai sun bada approval, ma'ana amincewa, kafin wani dan kasuwa ko wasu da za su shigo Najeriya don yin sana'a ko neman lafiya ko wani abu makamancin haka, sai hukumar Interpol ta amince, to hakikanin gaskiya kaman an bada kofa ne na hanyar da za a ci gaba da tatsan baki da za su shigo Najeriya, kuma hakan yana iya ƙara bata sunan Najeriya a fuskan kasashen duniya.
Bari sanar sosai da kenan mai shirkan al'amuran yau da kullum musamman al'amuran shari'a a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Yanzu ɗan kasa sun sa ido su ga irin nasarorin da wannan sabon tsarin da ministan yake gabatarwa zai kawo a cikin Najeriya, musamman ta hanyar yaki da cin hanci da rashawa da kuma matsalolin tsaro da suke ci gaba da yawa Najeriya ka tutu wanda a yanzu ake dangantawa da wasu daga kasashen ketare. Umar Faruk, musamman Amurka, Abuja, Najeriya.
To bari mu rufe taskar hotunan namu a yankin Niger Delta mai arzikin man fetur a Najeriya, inda hukumomin tsaro suka kama waɗansu mutane tare da rufe waɗansu matatun mai na bayan fage, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Lamiɗa Abubakar Sokoto ya haɗa mana.
Rundunar sojojin Najeriya a shiya ta shidda da ke birnin Port Harcourt a jihar Rivers a cikin wani atisayi a baya-bayan nan, wanda ya faru tun daga ranar 17 ga watan da muke ciki na Fabrairu zuwa 23, ta ce ta kai ga tarwatsa sassa daban-daban da barayin mai ke satar danyen mai, tare kuma da ta ce shi ta bayan fage kimanin bangarori 18 da rundunar ta ce ta lalata a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Rundunar dai ta ce ta kai ga kama barayin na danyen mai su akalla 17, haka kuma rundunar ta ce ta kwace wasu jiragen ruwa musamman da ake satar danyen mai da su akalla 10. Takidin barayin danyen mai dai ba wani sabon abu bane, musamman ma a yankin na Niger Delta, inda barayin na mai ke yin ta'annatin su, wanda kuma ya shayin zagon kasa ga adadin danyen man da Najeriya ke fiddawa a kowace ranar Allah, hatta kai ga hungiyar nan ta kasashen masu arzikin danyen mai wato OPEC ta koka kan cewar Najeriya na baya-baya akan adadin man da aka amince mata ta hako a kowace rana. Major General Emmanuel Emeka shine shugaban runduna ta shidda a jihar ta Rivers, yace
we are here to do what we already promised. I told you people.
Yana cewa ne mun samu gagarumin nasara a atisayin da muka gudanar a yankin na Niger Delta, kuma mun tarwatsa wurare da dama musamman inda ake satar danyen mai, tare kuma da tace shi ta bayan fage a yankin na Niger Delta. Mun samu nasarar kama mutane da dama, kuma mun kona wurare 18, haka kuma mun kama jiragen ruwa da suka kai 10 waɗanda tuni muka tarwatsa su, haka kuma za mu yi amfani da wannan dama domin mu gano waɗanda suka mallaki waɗannan wuraren. Na tace danyen mai ba bisa ka'ida ba.
We're not going to remain at only the boys who have been arrested already. We want to know who is the owner of this location.
Da haka kuma naji ta bakin wani shugaban wata kungiya dake hana satar danyen mai a yankin na Niger Delta, Malam Musa Saido.
Satar mai ta yi sauki, ruwa ma ya dawo da yake. Ka san da an ka zo an biya masa kace mai ne ruwan, amma yanzu in ka biya jiya ka san ina yanaguwa. Gaskiya abu ya yi sauki, amma bai kare ba ana yi.
Haka kuma naji ta bakin wasu da suke hada-hadar satar danyen mai a yankin na Niger Delta ga abin da suke cewa.
Sun bata kayan aiki kuma sun kama mutane, ta kama ne ba abin da mutum yake yi. So a cikin abu biyu ne mutum tunanin mu a nan Niger Delta, ko a bar wannan abun aje ana kwagulawa a samu harkar juna asiri, don wannan ya zai abu abun da ya wuce a daka koma daji, ba abun da ya wuce a kamar mutum ba zai zauna da yiwa ba, shine matsalan.
Wanda yake sa cewa kowace rana ta Allah Najeriya na hasarar gangunan danyen mai akalla 700 da kuma hasarar miliyoyin dalolin Amurka sakamakon hada-hadar satar danyen mai a yankin na Niger Delta. tattalin arzikin kasar ya dogara ne kaco kam ga arzikin man fetur a Najeriya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To gaida Malam Lamido, yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kuri da shirinmu na gaba.
Dan kasa da hukuma.
Kina barki da gaba da fita. Allah wa daram mai ta dota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashi.
Masare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
Tunda aka hijira yau sama da shekara 15, wani har yanzu bai san mijinsa inda yake ba, wani bai san yayansa inda yake ba. Da ake kawo tallafi na wannan da kake samun tallafi na zaka manta da wannan abubuwa. Amma yanzu an rige wannan gwamnatin, idan ya rige tallafin nan gaskiya babban matsala za su samu.
Gaskiya a matsayin mu na ƴan gudun hijira bamu ji dadi ba, duk da bamu san meye dalilin ta nayin haka ba, saboda halin da aka tsinci rayuwa. Tunda haka babu gonakan da muke aiki, babu wani muhalli mai kyau wanda muke zaune.
Ƴan gudun hijira a jihar Gifa ta Jamhuriyar Nijar kenan ke bayyana halin rashin tabbas da suka shiga biyo bayan matakin hukumomin kasar na dakatar da ayyukan kungiyoyin jin kai a kasar ta Jamhuriyar Nijar. A dakace bu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ce na samu
madalla. Masare a baya-bayan nan ne mahukuntan mulkin soja a Jamhuriyar Nijar suka dakatar da aikace-aikacen agaji da wasu daga cikin kungiyoyin jin kai ke yi a kasar ta Jamhuriyar Nijar. Yanzu dai fiye da shekaru 10 kenan jihar Difa a Jamhuriyar ta Nijar ke daukar nauyin bakuncin kaso mafi yawa na ƴan gudun hijira da ayyukan mayakan Boko Haram suka raba da mahallansu. Kazalika kungiyoyin bada agaji da ayyukan jin kai na ciki da wajen nahiyar Afirka na gudanar da aikace-aikacen tallafi ga waɗannan ƴan gudun hijira. Yanzu haka dai ƴan gudun hijirar waɗanda suka hada da maza da mata, yara da manyansu, sun fara bayyana fargaba akan makoman rayuwarsu biyo bayan wannan mataki na hukumomin Jamhuriyar Nijar.
Falmata Fannani, ƴan gudun hijira a rigirgiri bayan fesa. Gaskiya mu dakatarwa aikin na gaskiya ba mu ji daɗin shi ba, akan saboda ba mu ji daɗin shi ba, mu garuruwa mu bai jaru ba, ba mu koma wajen zaman mu ba, sammako matsalan da yake ciki ba jara mana waje ba, ba ƴan tsoro. Dan saboda haka inde muna so a cikin da za a jara mana muhalli, ma a jara mana muhalli mu koma wajen inda muka fito. In ba haka ba gaskiya muna cikin matsala sosai, tankar matsala, tunda ba mu da inda muke zuwa mu yi noma, yaran mu ba inda za su zuwa su je su yi nema su kawo mu ci. Yanzu haka wayansu barama suke, wayansu ga aiki suke a cikin gari. Gaskiya muna cikin matsala sosai, muna da matsala. Kuma anan an zo an dakatar da kungiyoyin da suke taimaka. Akwai wanda yake taimaka a bangaren ciwon lafiya, akwai wanda yake taimaka a bangaren abinci. Gaskiya muna cikin matsala sosai, muna da matsala. An kashe maka da, an kashe maka miji. Tunda aka hijira yau sama da shekara 15, wani har yanzu bai san mijinsa inda yake ba, wani bai san yayansa inda yake ba. Da ake kawo tallafi na wannan da kake samun tallafi na zaka manta da wannan abubuwa. Amma yanzu an rige wannan gwamnatin, idan ya rige tallafin nan gaskiya babban matsala za su samu. Kowa yana shiga cikin damuwa, kowa yana shiga cikin hawan jini, ma zai dauki ka wani ya mutu, wani ya haukace. Yawanci duka kuma mata gaskiya muna da cikin matsala. Tunda gashi kana ganin mijinka, tunda aka hijira baka samu miji ba, baka san inda yake ba, baka bar gida, ka bar gidanku baka san inda kake ba, ke kin bi wani dan wanki, kin zo wani hijira. Idan baki samu tallafi ba, dan wanki ya samu tallafi zai tallafa dan wanki.
Sunana Usman Bulama, ni dan hijira ne wanda ya taho daga Dogon Chuku, mazaunin Difa a yanzu a Jamhuriyar Nijar. Gaskiya a matsayin mu na ƴan gudun hijira bamu ji daɗi ba, duk da bamu san meye dalilin ta nayin haka ba, amma gaskiya abun bai daɗi ba sosai, saboda dalilin da sa abun bai muna daɗi ba, saboda halin da aka tsinci rayuwa. Tunda haka babu gonakan da muke aiki, babu wani muhalli mai kyau wanda muke zaune. Wannan tallafin da ake bawa jama'a shine wanda yake kara mu mutane karfi. To yanzu kuma abun nan gaskiya baya samuwa, haga mutane suna cikin wani mawuyacin hali. Tunda haka harkar magani ko lafiya kudi ne zaka sa to kuma baka sana'a ba noma ta ya za ai ka samu kudin da zaka sa kai wannan aikin sannan bangaren kula da ilimin yara da kuma kula da lafiyar su da kuma ci da shan su ka ganin ma mun samu na kaso saboda da wannan abun nan ne ake samu ake tallafa musu kiran mu ga gwamnati kamar lokacin da ta fara ba da wannan wajajen da ake samu ake noma gaskiya mun yaba sosai duk da abun bai kawo kanmu ba amma a matsayin mu na mu ma ɗan hijiran da muke zaune ba mu da wajen da muke nomawa ba mu da wajen da muke yake muhallin mu muna roko ga gwamnati mu ma ta sama muna wani waje da za ta buɗa wajen da zai zama za ana noma ana samun abincin da za a tafiyar da rayuwa ta yi dadi amma yanzu sakamakon rashin wajen da zamu noma ka gani dole ne kawai jiran muke kodai shi a bamu
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more kanci.
To sai dai Muhammad Sani da ke zaman magatakarda a ofishin ma'aikatar kula da da'irar birnin Difa ya yi tsokaci dangane da wancan mataki na gwamnati.
Kamar yadda ka gani jihar Difa tana tattare da matsaloli na tsaro lalle an ji dama amma ba mu cewa an ciyo kan matsalar kwata-kwata inda har yanzu dai akwai sauran zamuka ba to waɗannan ƙungiyoyin da kace an tsaida tabbas shi gwamnati shi na da dalilai waɗanda ya sa ya yi wannan aikin ina son in shaida cewa waɗannan ƙungiyoyin waɗanda aka tsaida waɗannan wani shaidin ba su kaɗai ba ne suke wannan aikin akwai da yawa waɗanda suke yin wannan aiki suke ci gaba da tallafa ma talakawa a yanzu ma ɗin kuma suna nan da ci gaba da kawo nasu gudunmawa bisa ga harkar ta yadda waɗannan refugee ɗin ko diplomacy kuma na san da wannan matakin da gwamnati ya ɗauka shi ne alheri amma mu ma nan duka wata ƙungiya da ta zo ONG da take son ta yi aiki a cikin wannan community namu to dole fa sai ta biyo ta community muna gaya ma committee da ke cikin garuruwa muna gaya musu cewa da duk wata ƙungiya da ta zo a nan ta zo garin ku ya kamata ku bincika ku je a interview ta mere yannan ya kamata a ce wannan ƙungiya abun tallafin da za ta yi muku yana daidai da bukatunku saboda idan ba waɗannan bukatunku ba aka yi magani to lalle tallafin nan ba zai yi tasiri ba
to menene sabonku na ƙarshe zuwa ga daukacin al'umma mabukata waɗanda suke ta korafe-korafen nan
shine muke son mu ji hankalin su cewa da abun da gwamnati ya yi shine daidai to kuma ina tabbatar musu da cewa da akwai ƙungiyoyi da yawa har yanzu waɗanda ke nan tare da mu kuma suna kokowa su kawo goyon baya suna kokowa su kawo tallafi inda ya kamata inda ya dace kenan kasta da mu ci gaba da ba mu haɗin kai kuma insha Allah za mu ga duk yanda ya kamata a yi talakawa mabukata an samu insha Allah musu hawaye.
To ashirin mu na makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ji abinda ƙungiyoyin fararen hula ke faɗi dangane da wannan mataki na hukumomin jamhuriyar Nijar na haramta wasu daga cikin ƙungiyoyin jin ƙai da ke tallafawa 'yan gudun hijira gudanar da ayyukansu a ƙasar. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Harusalar Shidu, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Mai mulkin kanta an so a tara da mutananta.
To a gaida Nakuri kada a shafa kuna nan kuna sauraron shirye-shiryen namu ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen. Yanzu kuma ga Murtala Faruk sanye na da labaran wasanni.
Ɗan wasan gaba na Najeriya da ke takale da ƙungiyar Atalanta ta ƙasar Italiya Ademola Lukmani ya mai da martani karo na biyu kan sukan lamirinsa da kocin ƙungiyar ya yi a makon jiya sai dai wannan karon ɗan wasan ya yi ne a aikace. Lukman ya barar da bugun penalty a wasan gasar Europa League da Club Brugge inda Brogy din ta yi galabar Doki Atalanta ta kuma fitar da ita daga gasar lamarin da ya fusata kocin har yake kosan suka tare da bayyana dan wasan a matsayin mafi munin masu bugun penalty lamarin kuma bai yi wa Lukman dadi ba inda shi kuma ya fitar da sanarwa yana mai bayyana kalaman kocin a matsayin cin zarafi da rashin mutuntawa dukuwa da irin kokari da gudunmuwar da yake baiwa kungiyar to sai dai kuma da alama lamarin ya taba Lukman wanda ya sake aika wani sakon ta hanyar namijin kokari tare da zura kwallaye har biyu a wasan da kungiyarsa ta Atalanta ta buga da Empoli a ƙarshen mako Lukman ya kuma wallafa wani sako a shafinsa na X din kadan bayan wasan dake cewa daga radadi zuwa karfi sakon da manajarta suka bayyana a zaman cewa lamarin da ya faru a makon jiya tamkar wani kwarin gwiwa ne a gare shi a kasar Ingila kungiyar Manchester United na shirin daukar matakin jingine gurabun aiki har 200 a cikin kungiyar domin dawo da ita kan turbar kasuwanci da samun riba kimanin ma'aikata 250 na kungiyar ne mamallakin kungiyar Sir Jim Ratcliffe ya bari karazu dai ba aiki ni a shekarar bara a kashin farko na matakin na rage kashe kudade a wata ganawa da ma'aikata a yau Litinin shugaban kungiyar Omar Bareda ya shaida musu cewa za a koma wani zagaye na zubar da ma'aikata a zaman wani sashi na shirin sake fasalin kungiyar da ake yi bayan kwashe tsawon shekaru 5 tana tafka asara tun daga shekara ta 2019 yanzu haka dai kungiyar tana matakin ta 15 ne a teburin gasar Premier bayan kunnin doki da ta yi da ci 2-2 a wasan da ta buga da Everton a ranar Asabar kuma manajarta na bayyana ra'ayin cewa ta kama turbar karkare kakar wasanni ta bana a mataki mafi muni a gasar Premier Hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta bayyana jimami kan rasuwar wani matashin dan wasan ta Abubakar Lawal wanda ya rasu sakamakon mummunan hatsarin babura a kasar Uganda. Rahotanni sun bayyana cewa Lawal wanda ke takare da kungiyar Viper SC ta kasar ta Uganda yana kan hanyar sanye ta zuwa Atisayi akan babur dinsa na zamani sa'ad da wata mota ta dake shi kuma nan take ya rasa ransa sakamakon munanan raunukan da ya samu. Kungiyar ta Viper ta fitar da sanarwa tana alhinin rashin dan wasan mai shekaru 29 wanda ta bayyana a zaman jigo wanda ya ta zura mata kwallaye. Abubakar Lawal ya buga wa Najeriya wasa a matakin matasa yan kasa da shekaru 20 haka kuma ya yi takale da a wasu kungiyoyin cikin gida kamar Kano Pilas da Nasarawa United kafin daga bisani ya koma kungiyar Viper ta kasar Uganda a shekara ta 2022. To karshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
To a gaida na Sanyinna shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Maryam da tashi muhimman kanin labarai.
To a takaice wata babbar tawaga ta shugabannin kasashen Turai ta je birnin Kyiv a yau Litinin domin nuna goyon bayan ta ga Ukraine a ranar da aka cika shekaru 3 da Russia ta fara mamayar kasar. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban majalisar zartarwar kungiyar Antonio Costa su ne suka jagoranci tawagar. Tawagar dai ta kunshi shugabannin kasashen Finland, Denmark, Norway da Sweden da kuma Prime Minister Canada Justin Trudeau. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce Israila ba za ta bar sabbin sojojin Syria ko kuma kungiyar ƴan tawayen da ta jagoranci hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad su shiga yankin kudancin Damascus ba, yayin da gwamnatinsa ta bayyana cewa sojojin Israila za su ci gaba da kasancewa a wasu sassan kudancin Syria har sai abin da hali yayi. Kalaman da Netanyahu yayi a jiya Lahadi a wajen wani bikin yaye sojojin Israila sun janyo damuwa game da tasiri da kuma kasancewar Isra'ila a wasu sassan kudancin Syria yayin da sabbin shugabannin Damascus ke kokarin karfafa iko a kasar bayan shafa shekaru ana yakin basasa. Shugaban kasar Congo ya ce zai kaddamar da gwamnatin haɗin gwiwa yayin da rikici ke bazuwa a gabashin kasar kuma ana ƙara yi masa matsin lamba akan matakan da yake dauka game da rikicin. A ranar Asabar a bayanan da ya yi a karan farko tun bayan da ƴan tawayen M23 suka kwace manyan biranen gabashin Congo, shugaba Felix Tshisekedi ya fadawa hadakar jam'iyyun da ke mulkin kasar cewa kada rikicin da ke faruwa a kasar ya dauki hankalinsu amma su hada kai wajen magance matsalolin kasar. Dole ne in yi magana da kowa da kowa ciki har da ƴan adawa. Za a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a cewar Tshisekedi, sai dai bai yi ƙarin bayani akan abin da hakan ke nufi ba ko kuma lokacin da hakan zai faru.
To, ke mu alheri ga Sheki Maryam. Masu saurare da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Sai kuma ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun rahotanni na musamman a koda yaushe. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci ko kuma aiko da sakonni ta hanyar email ta sashen hausa@voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafukan mu na internet voahausa.com. yanzu a madadin Julie Gresham ta hada shiri da bada umarni da Jumbe Hamza da ya zama injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.